بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka shugabanni da malamai da sauran ‘yan uwa na ɗalibai da masu saurare ina farin cikin gamuwa da waɗannan fuskoki naku a wannan lokaci a wannan masallaci a wannan dare wanda shine daren litinin daren 13 ga watan ainihin wato Rajab shekara ta 1444 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 domin tattaunawa akan wannan mas'ala da aka yi mata matashiya da cewa tasirin kyautata ibada wajen gyaran zuciya wannan maudu'i haka aka bani shi kuma gaskiya saboda Allah ni ya bani tsoro kwarai da gaske Malam Abu Abubakar Jumare sheda ne akan sai da na kira shi musamman a waya nace wallahi ni ban gane kan wannan topic din ba naji abun wani abstract haka wani yana kaman wani kunsa mushkil na kasa gane kanshi na ga ma prof shi ma yayi ta mun dariya yace to kai ya zaka yi ki nace to ran dai abun da ya sawaka kuma har yanzu din nan ina kan wannan fahimta cewa ni ban gane kan topic din ba da haka ko ko da an ji na kama daji to amma afuwa ina so ne magana akan gabobi guda 3 zuwa 4 karkashin wannan maudu'i wanda ban ga magana kan shi dinnan ba abu na farko shine me yake nufi da tazkiyatun nafs wato menene tsarkake zuciya zuciya wata gaba ce mai muhimmanci a jikin dan adam wanda kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi ishara a cikin hadisin sa ingantacce wanda yana cikin 40 haditha da kuma sauran muhimman littafan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu a jikin dan adam akwai wata tsoka wata gaba wanda in ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru in kuma ta lalace komai ya lalace annabi yace ala wa hiyal qalb wato yace ita ce zuciya wannan na nuni zuwa ga muhimmancin zuciya a jikin dan adam tana iya gyaruwa sannan ya gyaru ko ta lalace ya lalace haka Allah ya yi mata kirari da fadin shi kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha hakika wanda ya tsarkake zuciyarsa shi ya tsira wanda ko ya durmusata a cikin laifuffuka to wannan shi ya tabe haka a wani waje ma ya sake fadan kwatan kucin wannan cewa kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa hakika wanda yane ya bi a hankali ya gyara zuciyarsa to wannan ya tsira wanda ko bai gyara ta ba wannan ya lalace Allah ka tsare mu daga lalacewa to anan sai Allah ya madauki sarki ya ambaci abin da zai taimake mu wajen fahimtar ya ake gyaran zuciya da yace kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa kuma yayi sallah wadannan ababan guda biyu wato muhimman ayyuka ne game da gyaran zuciya azzikr was sala to binnin suna daga cikin abin da zamu kalla da tasirin su wajen gyara zuciya ambaton Allah da sallah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gwama su kai tsaye a cikin wannan zance nashi dan haka zuciya wata muhimmiyar gaba ce a jikin dan adam wanda ita ce matattarar juya dukkanin tunaninsa matattarar samun tsira ko tabewarsa dan haka zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yana addu'a yana cewa ya muqallibal qulub sabbit kalbi ala ta'atik ko ala dinik al-imam al-qurtubi abu al-abbas yake cewa wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne dan ya koya mana tarbiyya mu dinga yi ma'ana shi duk da ya tsira Allah ba zai juya zuciyarsa zuwa ga abu mara kyau ba Allah ya zabe shi ba zai mishi haka ba to me yasa yake yawaita wannan addu'a shine dan mu al'ummar sa mu koya mu dinga yi dan ka gane cewa abun ba yin kanka bane dace ne daga Allah yan uwa masu albarka ita zuciya wannan shine bayani takaitacce game da ita to me ake nufi da tsarkake ta malamai suka ce tsarkake ta wato tatahiruha minash shirki wal kaba'iri wal mubiqati wasa'iriz zunubi wa amradil qalbi tsarkake zuciya farko abu mafi girma da ake so bawa ya tsarkake zuciyarsa daga shi shine shirka wato ya zama yana da tauhidi ya guje wa saban Allah ta fuskar hada Allah da wani a cikin bauta ko a cikin sunayen Allah ko a cikin ayyukan Allah daga nan kuma sai tsarkake ta daga manya-manyan zunubai al-mubiqat al-muhlikat zunubai waɗanda ke dirmasa mutum a cikin wuta da sauran zunubai masu muni da alfasha da sauran ayyukan laifi da kuma cututtukan da ke damun zuciya domin zuciya tana da wasu cututtuka da suke mata tasiri su bata ta kuma da Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim yayi musu datti ya musu annakiya abinda suke aikatawa ya musu annakiya a cikin zuciyarsu to akwai cututtuka da ke damun zuciya irin hasada irin ruwa irin mummunan zato irin taɗewa cire rai daga rahama Allah suna nan da yawa amradul qalb da haka zuciya da wannan zamu iya cewa lalle wani abu ne da ya zama wajibi a yi tattalinta domin kar ta lalace domin ta lalace dan adam ya lalace ga baki daya to mu dauki wannan a matsayin muqaddima game da meye zuciya da ya ake tazkiyar ta ko to bari mu dauki abu guda uku wanda suke iya tazkiyar zuciya wannan shine gaba ta biyu kenan wacce aya ta ambata mana zikrullahi wassala bari mu fara da ambatan Allah an tambaye al-imam shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah a cikin wata tambaya da aka yi masa cewa Allah shi gafarta malam bayan ayyuka na wajibi wani aiki ne kake gani mafi falala a cikin ayyukan nafila da bawa zai iya aikatawa ibnu taymiya da tashi bada amsa kamar yadda yake cikin mujalladi na 10 na majmu'ul fatawa da shi sai yake cewa akwai hadisai daban-daban da suka zo game da nuna falalar wasu ayyuka ga wasu mutane wato wani yayi tambaya game da wani aikin falala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi biyayya iyaye wani kuma ya sake tambaya kwatankwacin wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi jihadi wani sake tambaya kwatankwacin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa da cewa sadaka ko ciyarwa haka dai tambayoyi masu kama da juna amma da amsoshi mabambanta yace to dan haka aiki mafi falala a bayan farilla abu ne da yake nisbi ya danganta da irin mutumin da irin yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tanta wajen bada amsa sai yace amma akwai wani aiki wanda zaka iya cewa akwai shubuhu ijma akwai kamar ka ce ijma'i tsakanin malamai gabaki daya wajen cewa wannan aiki yana da falala fiye da duk sauran ayyuka yace wannan aiki shine ambatan Allah haka Ibn Taymiya yake cewa ambatan Allah shine aiki mafi falala bayan ayyukan farilla ma'ana bayan kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da aikin haji to akwai kamar yayi kama da ijma'i cewa babu aikin da ya kai ambatan Allah falala Ibn Taymiya yake cewa wannan mahalli na amsa tambayar ba zai bada dama ai ta kwararo na soshi da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganun sahabbai akan falalar ba amma dai babu laifi a ambaci ɗaya ko biyu kamar fadan Allah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suna natsuwa sakamakon ambatan Allah ce ku saurara dama zukatan suna samun natsuwa ne da ambatan Allah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub jiba kuma taken da Allah yake cewa wal dhikrullahi akbar kuma wallahi ambatan Allah shine abu mafi girma haka Allah yake wal dhikrullahi akbar kuma wallahi ambatan Allah shine abu mafi girma wannan kadai ya isa nuna mana falalar da ke cikin ambatan Allah sannan muka kalli ita kanta sallah a matsayin ta na ibada cike take da ambaton Allah tun daga kan kabbar harama din da zaka yi da du'a listiftahi da karatun alqur'ani da kabbarorin da ake na al-intiqal min harakatin ila ukhra canzawa daga ruku'u zuwa sujuda ko daga sujuda zuwa tasowa da addu'o'in da ke ciki ko tasbihi da ke cikin ruku'u da bayan dagowa da cikin sujuda da tsakanin sujuda guda biyu da cikin tahiyya duk zaka ga cike take da ambaton Allah ambaton Allah mafi girma shine alqur'ani shine angwato mafi falala kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairus salati tulul qunut mafi alkhairin sallah ita ce wanda aka tsawaita tilawa a cikin ta haka Allah yake cewa qur'anul fajr da kuma karanta alqur'ani a sallah asubai shi mana da falalarsa daka ambaton Allah wata riyada ce nafsiya dake gyara zakata to me yasa muka samu kanmu a cikin yanayi na lalacewar zakatun mu domin daga cikin abubuwan dake bata zuciya ko ke alamta lalacewar zuciya in muka lura da kyau zamu ga cewa waɗannan abubuwa sun yadu sosai a cikin mu menene waɗannan abubuwa da suke alamta lalacewar zuciya abu na farko shine karfin hali wajen yin zinubi ya daga cikin alamar lalacewar zuciya wato mutane su dinga aikata zinubai ba sa jin faduwar gaba ba sa jin takaici ba sa nadama suna aikata zinubin ma da niyyar cewa da sun gama wannan zinubin za su fara tunanin ya za a yi next zinubi a cikin hadisin al-Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a jikin zuciya a ta dan adam idan tana lafiyayya fari take to da zaran zinubi ya sauka a cikin zuciyar idan mutum ya aikata zinubi sai ya diga wani baki a jikin zuciyarsa ana digawa yana tuba ana wankewa ana digawa yana tuba ana wankewa to yayin wayi gari yana zinubi baya tuba sai ai ta diga wannan bakin har zuciyar ta rine ta zama baki Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga nan sai ya fara yin zinubi baya jin damuwa idan kai mumini ne idan ka tashi yin zinubi zaka ji gabanka na faduwa zaka ji kana tsoro zaka ji ba ka da natsuwa misalin ka misalin barawan ansa a ajin jarabawa yana so ya sata yana tsoron kada dubu ta cika to haka mumini yake dan yana yin zinubi to da zaran ka wayi gari ka ji kana yin zinubai wannan damuwar ba ta gitto maka a zuciyarka to alamar zuciyarka matacciya ce ko lalatacciya wannan daga cikin alama kenan alama wato mafi yaduwa shine mutum ya ji cewa yana yin zinubi baya jin damuwa wata alama kuma wanda ba wannan ba shine wato fifita duniya akan lahira kamar da Allah ya faɗa bal tukfiruna alhayata ad-dunya kaga dai magana kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha okay kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbi fa salla sai Allah ya ce mene bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa alama ta lalacewa zuciya cewa ba ta da tsarki shine mutun ya wayi gari ya fifita duniya akan lahira mana zai iya sai da lahirar sai ya karbi duniya ya fi daukar duniya da muhimmanci a cikin rayuwarsa da tunaninsa da ayyukansa fiye da lahirar sa baya jin damuwa dan yayi asarar wani abu na lahira amma zaka ga ya damu kwarai da gaske idan yayi asarar abun duniya alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin dake cikin Bukhari da Muslim da Muwatta ta Imam Malik cewa wanda di yayi asarar sallar al-asr fa ka annama watara ahla kamar yayi wabin gaba daya iyalinsa ne kawai mutune ayi gobara a gidansa mutanen gidansa gaba daya su kone shi kadai zai tsira bala'in da ya shiga na asarar sallar al-asr kwatankwacin wannan ne amma me Allah mutanen da ke rasa sallar al-asr a jami'i ba sa jin cewa sun yi wata asara ya wannan mutumin yake jiran da yadda wayarsa wayarsa mai tsada idan yadda ita koran da wasu ƴan damfara suka cuce shi koran da aka sace masa motarsa ko yayi wata asara a kasuwancinsa ko sana'arsa yaya yake ji wani irin tashin hankali yake shiga da damuwa saboda yau yayi asara da gaske to wannan shine zahirin dan bal tukthuruna alhayatid dunya wal akhiratu khairun wa abqa wannan kuma shine zahirin alama cewa wannan mutumin zuciyar shi matacciya ce wata alama kuma ila yau daga cikin alamun mutuwar zuciya ita ce rashin ganin girman zunubi zunuban da wani ka yi aikata ko aka aikata a gaban ka to baka jin damuwa kana ganin ai normal ne ko da an yi zunubi baka jin damuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati fa bilisanihi fa lam yastati fa biqalbihi ga dawo maganar kalbin ko a wata riwaya ta muslim sai yake cewa وليس وراء ذلك خردة من إيمان خردة من إيمان عفوا إذا متن يكاس جن دامو الزنبي أزوتي يسا يو معنى حكا يا قتر قتكين جيرين جيم ماسو إيماني زوتي يسا تار قتلالا ورنن على مصنع نندي هوا أتكم داكا دا قتكين أبند زامو يمجار ونن إلا شيني كلا واد أذكار كلا واد أذكار دي تيمو كامنا وجن raye zakatanmu wanda ga alama suna cikin halin alal akal a ce suna cikin halin cuta da rashin lafiya na ajali idan muka ce azkar ɗan uwa masu albarka muna nufin wato farko kamar yadda na ambata karanta alqur'ani wani irin wurdi kake da shi na karatun alqur'ani ya kai ɗan uwa musulmi kwana nawa kake ka soke alqur'ani izu nawa kake karantawa a kullum a cikin sallar ka ta dare a cikin wuturi kana mayi kana kanta alqur'ani ko baka karantawa kana tadabburin shi ko baka yi wajibi ne zama kana da wani wato timetable na karanta alqur'ani da kaiwa da kawowa a kansa wannan shine mafi girman zikirin da zaka yi sannan sai kuma al-adhkar al-yawmiyya ko adhkarul yawmi wal layl kamar yadda Ibn Taymiyyah ya ambata a cikin wancan amsa ta shi wajibi ne mu kula da zikirori waɗanda ake yi a wurare wanda ake prescribing dinsu wato zikirorin bayan sallah galibi zaka ga ba mu cika damuwa da su ba da an yi da sallah muna Allah Allah liman ya sallame ba za mu iya tsayawa ma na bayan mu su iya cika sallolinsu ba sai mun rada musu sallah kuma ina za mu je za mu fita ne mu koma bin duniya bal tu'thirunal hayatad dunya za mu fita mu koma aikin duniya hasali ma wanda ya koma rumfasa ta kasuwa ko shagon sana'arsa ko ofishinsa ko wurin harkokinsa to wannan yayi abu mai kyau wa domin ya koma yin wani abu ne na manafi'ud dunya amma wani ma zai koma ne kawai dandalin zamansa ko majalisarsa ko kuma bai san ma me zai yi ba bai da wata ajanda da zai yi da ya fita daga masallacin ba zai zama minti 5 6 7 yayi waɗannan zikirori tasbihi hailala da istighfari da karanta falaki da nasi da qul huwa da amanar rasulu da ayatul kursi da zikirorin da aka san ana yi din to wannan jama'a kuskure ne muke yi gaba ɗayan mu gyara da ni da nake faɗin wannan magana da ku da ke saurare na kowa ya tsaya tukunna ya kalli kansa ta ka fara tunanin cewa wannan to da wani ake aiko na ga shine bai zama a kai tukunna ka gyara kanka amfanin wa'azi shine kai ka fara gyarawa kafin ka fara tunanin da wani ake baya ga zikirori na bayan sallah da kuma zikirori waɗanda ake yin su a halat na rayuwarmu tun daga kan tashi daga bacci in ka tashi daga bacci kana yin zikirin da ake yi an farka daga bacci alhamdulillah allazi afani wa alhamdulillah allazi ahyani ba da ma amatani wa ilayhin nushur sannan zikiri na fita zuwa sallah zikiri na shiga banɗaki zikirin sanya sutura ko cirewa zikiri a wajen fara alula ko wajen gama ta ka taho da asubahi ka zo masallaci ina zikirin shiga masallaci bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik ka gama zaka fita bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah inni as'aluka alamu fadli iftali abwab rahmatik ko wani abu makamancin haka ina zikirorin da ake yi na ainihin fitowar rana zikru azkaru sabahi wal masa ka fitowar rana da faduwarta ina zikirin da ake yi in an zo cin abinci ko an gama cin abinci ko in wani ya ciyar da kai ko in kaga abin da ya baka tsoro ko takaici ko in ka hawo abin hawa ko in zaka yi tafiya ko in ka dawo ko in an yi tsawa ko ruwan sama ko in wani ya yabe ka ko in kaga wanda yake cikin wata jarabawa duk waɗannan halat din akwai wani zikiri da sunna ta zo da shi wanda ya kamata kai a wajen kuma a zamanance kana iya samun sharan kanan littafi kaman Hisnul Muslim kaman Kalimut Tayyib ko application na waya wato wani kuskure ne ya faru jama'a da aka zo aka tsarar da wasu zikirori wadanda ba su da asali wadanda wasu an cika musu falala wadda ba ta da hujja da aka ce a daina yin su sai mutane kuma suka dauka ana nufin su daina yin har da wanda ya tabbata da aka haida zama ita kanta kalmar zikiri kamar an fa alakanta ta da yan bid'a da an ce zikiri ana ganin wani abu wani sha'ira ce da yan bid'a ne kawai suke yi to kaga wannan yana daga cikin kuskure wajen wato misconception wajen sanin ma'anar kalmar da aka yiwa masu albarka da siya da nake wa kan kaina da sauran yan uwa da suke saurare na kai tsaye ko daga baya shine mu kula da azkar wadanda suke a tare da sallolinmu mu kula da azkar wadanda ake a safiya da marice mu kula da azkar wadanda ake yi a halat na musamman ko yanayi dukkanin su suna nan ko masu sauki ne lafuzza ne wanda suke jawami' daga cikin kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya da sauki ka zauna kai ta haddace su a hankali ko ka dinga amfani da littafin da zaka dinga dubawa ka dinga yawo da Hisnul Muslim aljihunka ko kai da radin application din kana dubawa kana karantawa har bakinka ya saba wanda kuma ya manta ya sani baya yi kaga shi nashi da dan sauki ba sai ka koma koyan sa da haddacewa ba sai kokari ka raya wannan abu ko mu koya wa iyalanmu ƴaƴanmu da makwabtanmu da matayenmu zaka kai yaran makaranta an fito kun yi zikiri kun yi addu'a fitowa daga gida kun yi addu'a cin abinci kun yi addu'ar gama cin abinci yaro zai shiga bandaki wani kai addu'a har su saba ya zama cikin culture din su babu shakka wannan zai taimaka mana wajen raye zakatunmu kamar da Allah ya faɗa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub su magabata haka suke yi wanda muke tutiyar muna koyi da su to haka suke dan uwa masu albarka wannan na daya yake ba sai na cika ku da surutu ba saboda lokacin bai da tsawo idan muka koma kan sallah sallah kamar da aka sani ita ce ginshiki mafi girma bayan kalmar shahada a cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya wajabta mana sallolin farilla sanannu Allah kuma yace wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimakon Allah da hakuri da dauriya da kuma sallah duk da malamai sun yi sabanin fassara anan akwai wanda suke ganin as-salah anan bi ma'ana hal lugawi ne ai wasta'inu bis-sabri wad-du'a idan kana cikin jarabawa ka nemi taimakon Allah da hakuri kuma da addu'ar Allah ya canza maka amma dai wacin fassarar ita ma akwai ta kuma mai kyau cin cewa sallah dai ake nufi sananniya hakan Allah yana cewa utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbi min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar kamar da muka isharar da su Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar anan ma duk da akwai sabanin malame me ma'anan nahyu salati anil fahsha'i wal munkar shin wanda yake yin sallah ba zai alfasha ba zai munkari ba wasu malamai suna ganin ba haka bane domin a waƙiance masu yin sallah suna yin alfasha suna yin munkari idan muka kalla yanzu duk barnar da ake a ƙasar nan jama'a a mataki na individuals a mataki na corporate a mataki na gwamnati duka ba masu sallah ne suke yi ba ba dai mu ne ƴan kasuwa mu ne ma'aikata gwamnati mu ne manoma mu ne attajirai mu ne ƴan kwangila mu ne laborori mu ne iyaye mu ne ƴaƴa duka dai the same musulmai da za mu haɗu mai azhar a fita a koma kasuwa kafin la'asar wace irin barna ce ba mai a dawo a la'asar a koma bakin aiki kafin magariba wace irin barna ce ba mai ba mu fasa sallah ba ba mu fasa barna ba da haka wasu malamai suka ce ba abinda ake nufi ba kenan a wannan ayar abinda ke fassara ta shine wancan hadisi dake cikin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aytum law anna ala babi ahadin minkum an-nar ya kuke gani inda a ce a kofar gidan wani daga cikin ku akwai wata korama ko wani kogi wanda mutumin nan yana yin wanka da wannan kogi so biyar a rana shin kuna ganin da tire saura a jikinsa suka ce san ba zai saura ba yace to misalin wanda yake yin sallah biyar kenan kullun da yadda zulubai shi suke konewa suke lalacewa shine ma'anar cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lil zakirin wallahu alam wasu malaman kuma suna ganin a'a itiƙanin sallah da kyautata ta babu shakka yana da tasiri wajen hana zunubai domin itiƙanin ta din nan zai kusantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma sai Allah ya sa zuciyarka ta tsarki me ya hujjar su suka ce su ma yana cikin Bukhari da Muslim Allah yana fara cikin sun kursi yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanina da bawana idan bawa yayin kabbara yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yace hamadani abdi bawana ya gode mini arrahmanur rahim sai Allah yace majadani abdi bawana ya zugani har zuwa kan inda yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah yace wahadani abdi bawana ya dayanta ni daga nan sai Allah yace wannan kuma tsakaina da bawana ne duk abin da tambaya zan bashi daga nan bawa zai fara roko mene zai ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin har zuwa karshe ko sai Allah yace din na baiwa bawana wannan ba'ana duk wanda yake yin sallah yana yin ta da tsarkin zuciya da kyakkyawan kyautata khushu'i da tilawata da komai to Allah zai mishi waɗannan alheran Allah zai bashi wannan falalar Allah zai bashi wannan daukar to sai kaga sallar shi ta hana shi yin alfasha kenan mu da muke yin sallah muke zuwa mu yi alfasha Allah ka yafe mana wannan alama ce aka cewa sallar mu ba daga sai muke ba muna dai yi ne kawai ta zama mana al'ada kawai mun dai saba an haife mu a kasashen Hausa kasashen musulmai kasashen da addini ya zama al'ada to ba yadda za a ce a haife ka zare ba za ka yi sallah ba zai yi ba wani bako ya taba zuwa a nasiru wadan zariya ya kwana a titin maji da asubahi ta ya kasa bacci shine sai yake ce mana a bakin marka zai ce wato ko sallah ta san ana yin ta a garin nan da ya ji kiran sallah ko ta ko ina wani na shiga wani ya ce in baka sallah a garin nan ka shiga uku wallahi ba za ka yi bacci ba kuma duk garin nan haka yake ko ina ka ba a garin nan na zariya alhamdulillah ka san garin musulmi ne to ta ya za ka rayu a nan baka sallah ba za ka sha wahala in baka sallah a garin nan dan kwarzaba ma da abin da ya ishe ka sai ma ka tashi neman aure ko takarar siyasa ko kana neman ko haya kake nema ba za a baka ba ce wanda baya sallah ba ma ganin shi na sallah ba haka bane yan uwa so ashe kaga muna yin sallah ne kawai dan ta zama mana al'ada kenan to ya kamata mu gyara idan muna sallah ya zama muna da khushu'i muna halarto da zakatan mu akan sallar muna halarto da abinda muke karantawa ko liman yake karantawa daga liman da kan ta ayoyi masu tashin hankali da labarin lahira da kiyama da kabari da tsayuwa a gaban Allah kuma ba mu san me yake yi ba tunanin mu nan na kan wayoyin mu yana kan alatin da muke ji ko kaso mu kuma kamar haka har ma idan wani ya je inda ake samu irin wannan yanayi mana da wani zai je maka yanzu limamin maka ya ji suna kuka sai ya fara mamaki kuka me suke yi me ya faru har ma halaye tambayi wani abokin shi wai me ya samu limamin nan ne ka je ta kuka haka lafiya ai ya karanta wani wuri ne a cikin alkur'ani da yake zuciyarsa kai kuma zuciyarka an bame ta an riga an rufe ta a cikin wani mazubi zaka ba ta ji ba ta gani dan uwa masu albarka babu shakka zakatan mu na cikin hadari a ce ana karanta alkur'ani ba ma jin gardinsa ana karanta ayoyin da ke ban tsoro ba ma tsorata ana karanta ayoyin da ke nuna ni'ima ba ma sarar ni'iman Allah ba ma ƙara neman falalar Allah muna zaune kawai haka da abin nan kamar duwatsu ko kamar ne da Allah yake cewa wato zukatansu kal hijara kamar duwatsu au ashaddu qaswa ko kuma sun fi duwatsu wato bushewa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru min hal anhar akwai duwatsun da saboda tsoron Allah suna fesar da ruwa ma yaya za mu bari zukatun mu su zama ka jama'a akwai wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yayi annabi tambaya kamar yake cikin sunan Abi Dawuda yake cewa da annabi yake cewa za a wayi gari mutane suna karanta alqur'ani ba sa aiki da shi ba sa fahimtar sa har ya zama kamar babu alqur'ani a tsakankanin su sai ya ce haba ya manzo Allah qur'anin da muka haddace ga matan mu da ƴaƴan mu suna haddacewa za a ce ba za mu yi aiki da shi ba sai annabi ya ce haba labidu in kuntu la'araka min afqahi ahli almadina ni da na dauka kana cikin mutane masu kaifin basira masu ilimi masu fahimta ashe baka da wannan fahimtar nake tsammani yace baka ga kiristoci da yahudawa ba sha nake attaura da injila na nan a hannunsu amma ba sa aiki da ita suka zama haka to haka musulmai za su wayi gari a wani lokaci su ma ya zama ga qur'ani nan suna ganin shi ba sa aiki da shi ba sa ma san su ji an ce ga dokar sa to a lokacin sun riga sun yi bankwana da dokokin alqur'ani sun yi bankwana da karantawar sa ba ta cikin abin da suke kauna mun jama'a ku duba ku ga irin yadda muka zama haka wani abu da ni nake ce mishi selective practice wato al-mumarasa al-ikhtiyariya abinda muke aiki da shi alqur'ani shine wanda ya dace da son zuciyarmu in ba haka ba ko an fada mana zamu ce a wannan ba zamanin shi bane wannan ba zai yi ba yanzu wannan ai ya saba wa dokokin kasa da kasa wannan ya saba ma wasu conventions ko wane ne duk musulmi ne ba suke fada haka jama'a wato qur'ani ya zama kawai wani abin alfahari ne kawai mun fi alfahari da a ce ƴaƴanmu sun haddace shi ba mu alfahari da muna aiki da shi mun fi alfahari da a ce ƴan islamiyya mu guda 100 kaza sun iya karanta shi da tilawa iri riwaya iri daban-daban mun fi jin izza fiye da a ce muna aiki da shi shi ko littafin aiki ne littafin aiki ne inda za mu gane cewa jama'a ba wai haddashi ce tafi muhimmanci ba saboda da tafi muhimmanci da sahabbai sun yi gogoriyo a kanta sahabbai ba su yi wannan irin gogoriyan da muke muwa kawai da alkurani ba su yi gogoriyo ne a kan fahimtarsa da aiki da shi har ma ɗayansu kamar yadda mas'udi yake faɗa ba ya tsallake ayoyi goma sai ya aiki da su kuma abin da ƙwararren Allah ya ce musu kenan kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati Aisha take cewa babu wata aya da ke cikin alqur'ani sai da zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da ita har abin da ya mishi nauyi kamar magana cewa ya ce da Zaidu ya saki Zainab shi kuma ya aure ta falamma kada Zaidu bin hawatarin zawajinaka daka ƴan uwa masu albarka mu yi kokari mu kula da gyaran sallolin mu daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi jama'a kamar game da gyaran sallah shine halartar sallolin jami'i akan kari galibin mu mun zama masu bukai idan za a yi sallar jami'i sai ga liman ya waiga ya ga daga shi sai wani dan shi kwaya daya sai ladan sai wani tsoho guda daya wanda bai da wata bukata a duniya duk mu sauran ƴan duniya muna can muna jira sai mun ji an yi ikama tukunna sannan za mu taho mu zo wannan jama'a muna cutar da kanmu ne duk sanda muka rasa wani farkon sallar muna wata asara ne su sahabbai ba sa samun kansa a cikin wannan matsayin sai dai mutum ɗaya biyu da ba a rasawa da aka ga in wani ya shigo daga baya fa ana ganewa fa annabi ya ce mishi kar ka saki ko mun tuna hadisin zadakallahu hirsan wala ta'ud saboda shi ɗaya ne mu ko yanzu har rigima ake akan ta ina za a fara sabon sahu su ko saboda duk suna jiran liman din wanda bai cikin fikirin da suka damu da shi kowa ya riga ya kama sahu ana jiran liman ai ka ga ran juma'a ba a yin wannan ran juma'a ana tantance za a fara sahu saboda sahu ya riga ya cika kafin liman ya zo amma har rigima ake tsakiya ne ko dama ko ko ta ina ne saboda ana fara shi ne bayan an fara sallah jama'a waɗannan abubuwan ya kamata su yi mana takaici mu zauna mu kuka kukan zuci mu damu mu tuba saboda muhimmancin sallah Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu idan zai aika da gwamnoni zai ba su appointment zuwa garuruwa kamar yadda ke cikin littafin siyasar shari'a na Ibn Taymiya da littafin ainihin wato akhbaru makka na ainihin wato abin nan mai sunan shi Fakihani cewa Umar yakan ce musu na tura ku ne ku tsayawa da mutane sallah kafin ku tsayan musu da hukunci na gwamna yace duk wanda ya wulakanta sallah to fa limasi waha addiya sai ya wulakanta duk abin da ba ita ban kana wulakanta sallah za ka wulakanta iyaye za ka wulakanta shugabanni za ka wulakanta amana za ka wulakanta yaya za ka wulakanta aure za ka wulakanta alƙawari duk waɗannan za su yi maka saukin wulakantawa da haka shi zaka ga duk abubuwan mu sun rikirkice sun lalace sun tabarbare saboda sallah ba ta da muhalli a cikin tsarin rayuwar mu wato an bata ne sai wanda ya ga dama yi da wani zai ce inda ya daina yin sallah kamar da muka farada sai dai mutane su ta jin haushin shi suna mishi Allah wa dare amma ba ruwan gwamnati da shi ba ruwan kasa masarauta ta zo da shi ba ruwan ciya madan zariya da shi ba ruwan gwamnati da shi sai a ce yancin shi ne ya ga dama ya daina yi akwai wanda ma an san su comrade ne su ba sa yin sallah musamman ta asuba kullun nan ai wata tambaya yanzu azumi na zuwa jama'a an aka ce ɗaya watan azumi sai kaga masallaci ya cika da asubai saboda ko ya tashi ya sahur bai samu komawa bacci ba to kullun sai kai tambaya wai da waɗannan mutanen shin baki ne ba anan anguwar suke ba yanzu ne suka bakunci anguwar koko ba anan masallacin suke sallah ba koko tsawon shekara bacci suke yi suna musulmi suna bacci sai ramadana ya juyo kuma wani ma kafin a kifa a 15 ga ramadan din ya koma wannan baccin asubahi ma'ana masallacin ya sake rairayewa ya koma sai iya waɗannan waɗanda kadai suka zabi lahira jama'a meke damun mu daka tazkiyar zuciyar mu tana buƙatar kulawa da sallah ba ta muhimmanci da zaka ko ina cewa ake aqimis salata tsayi da sallah tsayar wannan magana ce mai fadi jama'a ba za mu iya ta nan wajen ba wanda tace gaba ta bidu nake so ne magana akai a cikin ababen da suke gyara zuciya mun ji ambatan Allah sai kuma sallah na uku shi ma sallah ne amma wata sallah ce ta musamman ina so ne mana tsokaci akan sallar juma'a da muhimmancin ta wajen gyara zuciya ina fatan dukkanin mun san muhimmancin sallar juma'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi ingantacce cewa wanda duk ya rasa sallar juma'a guda uku a jere to wannan an fa mai zuciyarsa kamar yake cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da isnadi tabbatacce duk wanda a jere ya rasa juma'a guda uku an fa mai zuciyarsa wato zuciyarsa kamar yanzu ta an riga an mata rubuti ta lalace malamai su kokarin su gano wai me yasa menene dalilin wannan magana wasu suka ce saboda huduba da ake saboda Allah yana cewa idan an zo sallar juma'a ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay wannan dhikrillahi din a wajen shine kamar yadda sayyid dan musaibi yake fada yana cikin tafsirin ibnu jarir tabari yake cewa shine mau'izatul imani shine dhikrillahi wannan huduba da kake gani kana rainawa kana ganin ba komai bace to rashin jin huduba na sati uku zai iya ja zuciyarka ta lalace saboda wa'azi ne liman yake sako ne yake bar wanda ake so ka zama tsawon mako guda kana tunanin abin da aka faɗa karatun da aka yi labarin lahira da aka tuna maka muhimmancin wani aikin alkhairi wani gyara akan wani kuskure tunasarwa akan ma'anar wasu ayoyi ko hadisai ba shine liman suke mana duk juma'a ba don haka aka ce dole kowa ya zo na ya saurara aka hana kai magana aka hana ka cewa wani ma ya shiru aka nuna wato munin ka zo alati dan ka saurara liman shi kadai aka ba wa dama ya magana wannan lokacin shi kuma ya fada maka zancen Allah kai kuma ka dauka to amma jama'a ku duba ku ga yadda muka maida sallar juma'a ta zama ba ta muhimmanci a cikin tunaninmu abu na farko da muke wasa da shi a sallar juma'a shine ba ma mata kwalliya khumziyatukum inda kulli masjidin za ku kowa kai a yadda yake haka zai zo wannan daga gona wannan daga lambu wannan daga gareji wannan daga sarar itace wannan akan ma keke na fefe shi kawai zai tsaya ya juma'a ya ci gaba wata ranar sayyidina Usman dan Affan ya zo masallacin juma'a haka a makare kuma da kaya marasa kyau sayyidina Umar ya ganshi ya ce sai yanzu ka iso kuma a haka ka zo ya ta masa fada yace ko da wani zai bai kamata kai kai ba juma'a ana so a yi mata kwalliya na musamman domin idi ne na mako ga musulmai ana muhimmantar da rana ana so a yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da gari ya waye salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa kake ran juma'a koko kana nan kana cewa rike carbi ba kyau amma ko mai carbi yana ta yi kai kuma ba kai to shi yayi salatin muqaddara rike carbin yayi salatin kai kuma baka rike carbin ba baka yi salatin ba la sharqi tun wala garbiya wane ne adha wa amar wane ne yani aksaru rajulain babu shakka kafi shi asara kai baka yi salatin ba ko baka rike carbin ba sannan baya ga haka ana so a zo da wuri ai nafilfili abinda ya sawwaka a zauna a jira wannan huduba ta liman kuma idan liman ya zo ya fara huduba ba a so ka ce kanzil ash-shaykhul albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi a cikin littafin sa na ajuba ta tambayoyin lajina din nan yake cewa hatta maimaita salatin da liman yake shi yana ganin bai dace liman yace ya ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a so sai ka maimaita salatin saboda ana so a ji shiru ne cikakken shiru wannan kaga kamar a ce mubalaga ce wajen nuna irin shirin da ake so a yi so ake zama ka bashi cikakken hankalinka dan ka saurari wannan sako amma lilasafi shadid idan ka zo masallacin juma'a na san galibi tsarar da suke zauna nan galibin su ne amma juma'a ne za su iya bada wannan sheda daga khibras idan ka bi sai kaga alama to ko dai a dan jinkirta ne idan ka ga mutanen da suka halarto kamar ba su kai adadin za a fara juma'a maliki yance ba kowa zai so ya zo sai ya ji an fara hudu ba wani ma sai ya ji ana yin ta Hausan nan sannan zai zo wanda kuma suka ga sun zo da wuri to hala sun zo ne sa da daurin aure zaka ba ga sun samu inwoyi su tsaya kowa ya ci gaba da shafa waya shi liman na hudu ba mutane na buga waya da Allah ina masallaci ne baka da juma'a fa baka da juma'a shi abin da ke cikin fiqh kowa ya sani kuma liman na hudu ba wani na facebookin wani na whatsappin wani na tweeting ana ta yin abubuwa na shiririta wallahi jama'a wannan babban kuskure ne ya kamata kuma ahlus sunna mu gyara shi ba daidai bane kamar masallacin juma'a baka shiga ka kama sahu ba in baka sa da so baka da juma'a idan kai wata hayaniya ko wani surutu ana aikin ana hudu ba ka bata juma'a ka malaikuna nan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da register suna lissafa wanda yazo a lokaci na daya wanda yazo a lokaci na biyu wanda yazo a lokaci na uku kowanne da ladansa ladan na farko kamar wanda yayi sadaka da rakumi ladan na biyu kamar wanda yayi sadaka da saniya haka nan har zuwa lada mafi karanci shine kamar wanda yayi sadaka da kwai liman na zuwa su za su rufe littafan su na daukan wannan sunaye su zo su ma su saurari hudubar daga cikin falalan hudubar juma'a da mala'iku ma na zuwa sauraranta kai kuma ka zo din amma kake ka saurara kana ta buga waya ko kuna fira da abokinka ko kuma duk motar ta wuce sai kun yi comment akan ta ko kuna nan ko kuma limamu ma yana hudubar kuna kirga kurakuran nahwu jama'a me ina muke so mu shiga da rayuwarmu babu shakka wannan tabewa ce wallahi abun takeici ne kuma abun takeici ne a ce mu ahlus sunna din masallatan ahlus sunna wallahi alhamdulillah kaji zaka tara ana karatu inda zaka zagaya kai takin wato statistics zaka ko kowanne masallaci akalla tsakanin magruba da isha bayan sallar asuba ko so daya a mako ko bayan juma'a an samu wani bawan Allah ya tsayi wajen karantar da addinin musulunci tauhidi fiqhu hadisi tarbiya duk ana ta yi aiwa maza aiwa mata karatun ga yinan yayi yawa a gari ka ana ta jayayya amma aiki yayi karanci me yasa aikin mu yayi karanci ya kamata mu tsaya mai kuma wannan fundamental tambayar me yasa aikin mu yayi karanci sai yawan karatu yawan li'irabi yawan surutu yawan raddi yawan takhriji ya mana yawa amma ba mu aiki dan abin da muka samu haka salaf da muke cewa muke bi jama'a ba haka suke yi ba ibnu taymiya da muka ambata yana bada labarin cewa aka bada labari kamar yadda yake cikin kududuriya cewa baya fasa fikirorin shi na safiya da marece yakan ce kuma wannan hadha ghiza'u qalbi wannan shine breakfast shine abincin zuciyata idan ban ci ba kamar yadda ka san idan mutum ne ya wuni bai ci komai ba zaka zama kana cikin rauni zaka zama kana arda kanka ga ulsa zaka zama kana cikin damuwa kuma ko an ganshi bini mai zaka ce wallahi ban ci komai ba to haka yake daukan wannan sannan san da aka sashi a cikin gidan yarin na karshe din nan da aka ba kwace littafin shi aka kwace komai yanzu bai da komai sai Qur'ani da ke cikin kwallon shi yake karantawa yace wallahi a tsawon rayuwar shi bai taba jin rayuwa mai dadi irin wannan kwanakin na karshe da ya rayu da Alqur'ani ba jama'a magabatan mu na kware haka suke Urwatu dan Zubair radiyallahu anhu wa rahima kamar da yake cikin tarihin sa an taba mishi amputation an yanke mai kafa saboda wani ciwo da aka gwada kafa aka ce sai dai a yanke ta to ba irin yanzu bane babu anesthesia da za a mishi allura ya fita cikin hayyacin sa haka ake yin ta haka wato kato da kato za a rike mutum a gigire kafa sai ce to ku bari in fara sallah ya kama sallar nafila haka yake kafan bai sa abin da yake ba saboda zuciya ta tare da sallar haka da magabata suke jama'a mu ko yanzu mutum yana sallah yana kallon wayar shi wani message ne ya shigo yana ma kokarin wani ma kafin a tantsu da ba sai ya dan aika da wani sako cewa muna sallah haba jama'a wayoyin nan sun zama na jaraba wallahi ba ma iya rabuwa da su kamar numfashi zaka yan uwa masu albarka muhimmancin sallar juma'a ya kai ga haka sannan kan mu manta akwai wata sa'a a ranar juma'a ta karban addu'a wadda duk addu'ar da kai karbabbiya ce magana mafi inganci, magana mafi inganci shine wannan sa'a tana tsakanin al'asar ne da magariba. To kun ga Maulidi nan ce ban gana kanshi ba, gashi farfesa ya taso ni gaba akai, ina ganin bari in jalin zamun kanna cika ku da surutu. Bari mu tafi zuwa ga conclusion kenan ko? Gaskiya saboda Allah ban faɗa raba abin da nake so in faɗa ba, amma dai haka din zan haƙura insha Allah. Kun ga takardun ma da na rike ban mai amfani da su ba. ‘Yan uwa masu albarka, wannan topic tasowarsa da lokacin da aka bayar dan a yi shi, gaskiya lokaci ne wanda yake ya dace, sama a wannan zamani da muke fuskantar zamiya a cikin tunaninmu, muke rabuwa da asalin wato tarbiyyar da musulunci ya mana wajen komawa ga Allah a sa'ar da muka samu kanmu cikin wani damuwa ko wata dimuwa. A sanda ka shiga cikin wata damuwa, abinda ya kamata kai shine ka koma ga Allah, ka ambace shi, ka nemi Allah ya gafarta maka, kai istighfari. Kamar da Allah ke cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara. Amma sai aka wayi gari idan mun shiga cikin wata damuwa ko wata dimuwa ko wata tashin hankali, ba abinda muka iya ambanda surutu, wanda kuma baya gyara komai, wani policy na gwamnati ko wani damuwa ko kunci ko wata jarabawa ko wani ibtila'i ko wani abu wanda ya zo mana sawa mu gane kanshi ba. Abinda ake fata mu koma zuwa ga Allah, mu nemi dace a wurinsa, mu nemi Allah ya sa mu fita lafiya, mu yi tintintini na zunubanmu sai mu gyara, saboda galibin laifuffukan zunubanmu ne suke sa ainihin wato a jarabce mu da su. Wato jaraba tana zuwa mana saboda zunubanmu, kamar da ayoyi suka bayyana, kanna sai riga da sarki tare wallahi da waɗannan takardu da abin nan. Ina ga zan ba muku hadda ragowar mintuna bonus. Shugaba sun wanda ya sa takarda, wanda ya sa
wani
saboda ka san tunani wani sequence ne, wani kamar ‘ya’yan abin wuya ne, in ya tsinke sai su zuzu. To sai riga da sarki kitani azan ana jarabawa da an ce maka saura minti goma sai kawai ka ji shi kenan, idea ta lalace. Na'am, abin da nake cewa ‘yan uwa, kun ga a waɗannan watannin da suka wuce da kuma wanda suke biye, ba shakka ƙasarmu tana daidai wata gaba hasima, wani turning point wanda ko dai mu samu wani canji na alkhairi da zai gyara mana ƙasarmu, ko kuma ta ƙara rikicewa fiye da take. Kuma duniya da alaƙa da abin da muka yi, kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum falawla in ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Allah yana ba mu bayani akan cewa abubuwan da muke gani na jarabawa da tashin hankali ba abin da ya jawo mana illa laifuffukanmu. Hakan ma fa waya'fu an kathir, dan yana gafarta mana, yana kauda kai a mafi yawansu, da zai kama mu da duka da mataraka ala zahiri min dabba. Akwai dan uwa malam Dawud a zahiri, Allah ya saka mai alkhairi, yayi wata magana ran ta kama hankalina, da ana irin wannan magana sai ce shi abin da ke bashi mamaki shi ne, in aka yi mutane wannan nasihar sai su fara korafi. Ice to inda zaka gyara laifukan naka, ko da kasar bata gyara ba, ai ka ci riba, ai kai ka gyara mana, ka ce ba wani nan ba zunubanmu bane, shugabanni ne, da zaka dauka ai da gaske ne ina zunubi, bari in gyara. To ko da kasar bata gyara ba, ai kai ka gyara, kai ka ci riba. Wallahi sai magana ta kama hankalina sosai, dan tunani ne mai zurfi. Dan uwa mu dauki wannan fikira, kowa in ya gyara kanshi shi ya ci riba, ko da saura ba su gyaru ba, alal aqali ya zama alaikum anfusakum la tardu ya durukum dalla idha tadaitu. Daka kasar mu tana kan wata gaba ce hasima, an taho kakar zabe, an taho batun canjin kudi, batun canjin gwamnati, batun kaza kaza, ga sunan tsare-tsare iri daban-daban, kuma tabbas ana ji a jika. To me zaka yi kai musulmi mumini ka samu tsira? Shine ka koma ga Allah, ka ambaci Allah mai girma, ka nemi gafararsa, ka nemi falalarsa, ka nemi arziki a wurinsa, ka gyara alaƙarka da mahaliccinka. Idan ka yi wannan, to za ka rayu a cikin wannan wahalar, za ka ji kamar aljanna kake. Ibn Taymiyya yana cewa akwai wata aljanna ta duniya wanda bai shige ta ba, bai shiga ta lahira, ita ce aljannar daɗin imani. da Allah yake ci annabi yake cewa zaqa halawatal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, wanda diyar yadda da wannan abun guda uku ya bi su, yadda da Allah, yadda da manzo, yadda da musulunci, to ya samu dandanan imani a cikin jikinsa, wato dadin imani, zakin sa da gardin sa. Dan haka duk wannan wahala kaga ana cikin ta jama'a, idan da zaka rike wannan tarbiyar zaka ga ka samu salaha, kuma wannan salaha da ta maka ka gyara sauran al'amuranka. Mun magana da muka yi akan sallah, da zamu gyara sallolin mu da kyau, to zamu gyara ayyukan mu kenan. Idan muka gyara ayyukan mu gabaki ɗayan mu sai kasar ta gyaru, domin dukkanin mu muna da hannu kai tsaye ko kuma ba kai tsaye, wato directly ko kuma remotely wajen bata kasa, ko a fakaice kai tsaye ko a fakaice, na gode da wannan Hausa, wajen bata kasan nan. Yanzu ka kalli ƴan umar sana'a POS da ba, yanzu ƴan POS sun zama wasu abun kwatance wajen rashin imani, saboda ashe sai ka gane ashe wannan POS ɗin da zai zama gwamna wace barna zai yi, da za a miƙa mishi ashe shine akanta general na jiha, ko shine shugaban wani banki na tara kuɗaɗen manoma wace barna ce zai yi, da ce wani public fund wasu kuɗaɗen al'umma arrizqul am zai biyo ta lalitarsa, me kake tsammanin zai yi kenan? Wanda yanzu zai ce in zaka cire 1000 sai dai baka 800, in zaka cire 10,000 sai dai baka 700, kaga wannan akwai rashin imani yayi, akwai alamar da zai samu dama zai wuce haka rashin imaninsa. Kalli ɗalibai a makaranta wanda ake cewa yan aluta, a tara kuɗaɗen ɗalibai yan uwanshi a bashi, wai dan uwana bai da lafiya a taimaka mishi, wani baban shi ya mutu a mota a je a mai gaisuwa, kafin semester ta juya kuɗin fa gaba ɗaya ba sa wuce 1.2-1.3 ya kashe su. To wannan kuma gashi yana karanta political science, yana karanta economics, yana karanta medicine, ana sa ran wata rana babban mutum ne. Kaga tun yanzu ya alamta mana cewa shi ba mai kirki bane, kuma duk irin su ne damuwar ƙasar nan. So da haka jama'a, an gwada duk wata wani tsari an gabe ci ba, an gwada tsarin gurguzu, tsarin tattalin arziki na jari hujja, an gwada tsarin secularism ba ruwan kowa da addini, to sai a dawo a gwada tsari wanda yake muna da garanti akan cewa zai nasara, shine ya zama cewa komai mu saka addinin mu a ciki. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la, ya zama jama'a duk abin da muke yi mu saka guidance na addinin mu a ciki, ko mu kula da addinin nan, mu tsaye da sallah din nan, mu ba ta muhimmanci, mu sai da ta tsiratar da mu a duniya da lahira, mu ambaci Allah ambato mai kyau, mu karanta alqur'ani mai aiki da shi, ko kuma sauran ayyuka da dama wanda dukkanin su za su taimaka tsarkake zuciya ba mai ta'arudi gare su ba. Dan uwa masu albarka, ba na so in cika ku da surutu, kar kuma magana ta fara warware junanta. Ina fata ya zama cewa ko da 40% pass mark yanzu na fahimci topic din nan, kuma kun musharaka da ni wajen fahimtar sa, kuma na san insha Allah ƴan uwa masu albarka daga cikin malamai da masu ta'aliki za su ƙara fito da abubuwa fili ƙwarai da gaske. Dole ne a yi godiya ga jama'atu, wato majalisar malamai shi ma exalted be to sunna, ƙarƙashin jagorancin ɗan uwa Mallam Nura Muhammad Nura Zubairu Dambo, Allah ya saka mishi alkhairi, da sauran ƴan majalisar sa da suke taimaka mishi wajen gudanar da ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi da wa'azi da tunatarwa da nasihantarwa. Godiya ta musamman akan cewa mu ma masallacinmu na Darul Salafiya ya albarkatu, muna godiya da aka zaɓi masallacinmu aka yi wannan wa'azi a jiya, kuma muna godiya da mu ma aka ce mu zo mu yi wa'azi a nan. Wataƙila ba don haka ba, a iya rayuwata na da taɓa yin sallah a nan sau ɗaya, kuma shi ma hanya ce zuciya da ni kawai naga ana sallah na tsaya, amma ban san waye limamin, ban san waye imamin ba, kaga yanzu mun san juna, mun sa ƙara samun zumunci, yana daga cikin amfanin irin waɗannan alaƙoƙin. Haka nan ɗan uwa Mallam Abubakar Jumare, wanda ya yi wannan tansiki da shugaban majalisa, shugaban da'awa, da sauran duk malamai da 'yan uwa da malamina kuma abokina kuma shugabana, da kuma ɗan uwa Mallam Mallam Rabi wanda shi ma abokina ne, duka dai abokai ne ga mu nan, muna ma kowa fatan alkhairi. Kurakuran ne ina fata Allah ya gafarta mini ƙarancin ilimi na, ina fata ya zama abun bayar da uzuri da hanzari, sannan kuma abin da ya zama gaskiya da daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi da fahimtarsa. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.